بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باياك وأنا مسلمين مساء البركة. Ina mana barka da saduwa a wannan safiya mai albarka, safiyar Juma'a. Yau muna 7 ga watan Ramadan, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A yau tana da shekara 1446 a kidayen miladiya. Yau 7 ga watan 3 shekara ta 2025. Mun hadu da ku a wannan matattara mai albarka, babban masallaci wanda aka fi sani da Sultan Bello, masallaci mai albarka, masallaci mai tarihi, wanda a nan ne babban malaminmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya baje da awarsa, ya isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala har ya zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa. Allah ya gafarta ma Malam Abubakar Gumi, Allah ya sa yana kyakkyawan matsayi, Allah ka ɗaukaka darajarsa a gidan aljanna da sauran malamai waɗanda suka biye masa har ya zuwa yau din nan da muke magana. Mun tattaru da ku a wannan matattara, a wannan safiya, domin tunatarwa da nasiha da jawo hankali da kuma zaburarwa da kuma tsoratarwa ga baki daya. Kafin mu tattauna akan abin da ya kamata mu tattauna akai, zan yi amfani da dama in ƙara yin jinjina ga wato ainihin kwamitin agaji na Jama'atu Nasrul Islam, wanda su ne suke shirya waɗannan wa'azoza da faɗakarwa da tafsiri a duk shekara, kuma su ne suka yi wannan gayya, kuma Allah ya ba mu iko muka amsa wannan gayya. Muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ƙara musu haske, Allah ya ƙara musu buɗi. Muna fatan duk wanda ya zo wannan guri, Allah madaukakin sarki ya tattara mu a gidan aljanna, gidan rahama, gidan da babu rabuwa. Allah ya yafa kurakuran mu, ya gafarta laifuffukan mu, ya ɗaukaka darajojin mu. Allah ka sa ni kyakkyawan ƙarshe, kuma muna roƙon Allah shiryatar da mu da zuri'an mu gabaki daya. Mun ce zamu magana akan cututtuka na zuciya. Wato ƴaƴan uwana musulmi, ina son mu fahimci cewa al'amarin zuciya fa ba ƙaramin al'amari bane. Al'amarin zuciya ba ƙaramin al'amari bane. Kana iya bugan ƙirji ka ce duk wata gurɓata da ka ganta a duniya, duk wata lalata da ka ganta a duniya, duk wata shegantaka da ka ganta a duniya, duk wata hasara da ka ganta a duniya, ta samo asali ne ta sanadiyan gurɓacewan zuciya. Don haka zuciya, kamar yadda malaman musulunci suke fassara ta, suka ce ita ce sarauniya, ita ce mai mulki, sauran gaɓuɓɓa gabaki ɗaya suna raka ta ne. Sauran gaɓuɓɓa
to shi ne ya daina yi ne gaba ɗaya.
Abin da muke cewa shi ne, zuciya ita ce sarauniya a gangan jiki. Jikin dan Adam akwai gabubba sama da guda 300 da wani abu. Amma wacce ce jagora? Wacce ce mai mulki? Wacce ce wacce duk sauran gabubban suna sauraron ta ne su aiki da umarninta? Ita ce zuciya. Zuciya ita ce uwa. Ita ce take ba da umarni. Idan ta ba da umarni dole harshe ya bi. Idan ta ba da umarni dole hannu ya karba. In ta ba da umarni dole kafa ya karba. In ta ba da umarni tsaraici ma yana karba. Kai zuciya dai ita ce kankagaryen wato mutum gabaki daya. Shi yasa malamai suke cewa idan sarauniya ta zama nagartacciya wato zuciya kenan, to sauran gabobban jiki ma za su zama nagartattu. Idan sarauniyan nan ta gurbace, ta lalace, ta daidaice, ta barbade, to haka nan kana ji kana gani zaka ga dan adam ya lalace, kaga babu abin da ke fitowa daga harshen sa sai fitsara da lalata, sai ƙarya, sai annanimanci, sai giba. Idan zuciya ta gurbace, sai kaga kiri-kiri mutum hannayensa bai iya komai ba, daga ya duki wani sai ya saci kayan wani sai ya babake rega wani, sai kaga kafan mutum ta ki daidaita. Haka nan kuma idan zuciya ta gurbace, shine sai kaga mutum ya kasa tsara farjinsa, ya kasa tsara al'auransa. Sai kaji an ce maka ga wata tana jin maza, ta dauki kanta kaman akuya, irin yadda kadduwa take tafiya kowani bunsuru ya bita. Idan zuciyar dan adam ta lalace, sai kaga yarinya ta zama ita ma ta maida gangan jikinta kaman jikin dabba, sai kaga ta kasa gane kiman kanta. Idan zuciya ta lalace, sai kaga adalci ya fita daga cikin tunanin mutum, sai kaga mutum ya zama azzalimi, sai kaga mutum ya zama mugu, sai kaga mutum ba shi da tausayi, ba shi da rahama a tare da shi. Duk abin da ke sanya wato zuciyar dan adam ce taushi, idan zuciya ta gurbace sai kaga shi zuciyar shi ba ta taushi. Akwai abubuwa da suke iya sa zuciya ke taushi. Abubuwa ne, ayoyi ne guda biyu, ko dai ayoyi na shari'a. Idan aka ce ayoyi na shari'a, ana nufin ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. La shakka waɗannan ayoyi guda biyu suna sanya zukatan mummunai, suna sanya zukata su laushi, suna sanya zukata su karye. To amma idan zuciyar dan adam ta mace, ta lalace, ta gurbace, to sai kaga ayoyin Al-Qur'ani mai girma ba sa tasiri a cikin zuciyar dan adam. Shine ma'anan fadin Allah madaukakin sarki, wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Wa'azi da nasiha da gargadi baya amfanan waɗanda aka cire imani a cikin zakatansu. Da haka idan zuciya ta lalace, ya ƴan uwana musulmi, to shine sai kaga mutun ya balbalce, sai kaga mutun ya lalace, sai dai ka tambayi wani laifi ne bai yi ba, ba wai ka tambayi wani laifi ne yayi. Bari in bada misali a gurgurje dan a gani. Ya ƴan uwa na musulmi, in ba gurbacewan zuciya ba, ta ya za a yi wani ya yaddan ma kansa cewa ina son in ji dadi amma sai na matsa ma wani shi kuma ya ji wahala, ina son in rayu amma sai na kashe wani sannan ni zan rayu, ina son in arziki amma sai na talauta wani. Misali ka dauka masu garkuwa da mutane, kaya za a yi ya ce bari ya kama wani din ya samu kuɗi a daidai lokacin da zai talauta wani, yana son ya rayu ya ji dadi a daidai lokacin zai bindige wani. Haka nan duk inda ka dauko a fagagen rayuwa, kana iya samun wannan a cikin shugabanni. Wani shugaba ya ce ina son in miƙe kafa in mulki, amma ku sai na dandana muku kuda, sai na azabtar da ku. Wannan alama ce da ke nuni akan cewa zuciya ta riga ta gurbace. Wata tana nan a gidan aurenta, tana son ta miƙe kafa amma fa sai ta takura kishiyarta, tana son ta miƙe kafa amma sai ta cutar da mijinta. To in ba gurbacewan zuciya ba, ta ya za a yi mutum ya irin wannan lissafin? Ya kamata ne ka gane cewa kamar yadda kake so ka ji dadi, wani ma yana son ya ji dadi. Kamar yadda kake son ka huta, wani ma yana son ya huta. Kamar yadda kake son kai arziki, wani ma yana son ya arziki. To amma idan zuciyar dan Adam ta lalace ta gurbace, to hakanan zaka same ta cikin mugun tunani da mugun hangen nesa da irin dabi'u marasa kyau. A cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mana bayani, ka ni ko don Allah zan so ku shiru, kuna yawan diban hankali na, don Allah ku hakuri, kuna diban hankali na, surutun ku na yawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yana cewa inna fil jasadi mudghatan, lalle a jikin dan Adam akwai wata tsoka, idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu. Manzon Allah ce akwai tsoka yar kankanuwa ce a cikin jikin dan Adam, amma fa ita ce jagoran gangan jiki. Annabi yace in tayi kyau, ta zama nagartacciya, ta zama ingantacciya, sai kaga gangan jiki gabaki daya ya zama nagartacciya, ya zama ingantacci. Idan ta gurbace ta lalace, sai kaga gangan jikin mutum ya gurbace ya lalace. Ina misali akan wannan? Kana iya samun wani mutum kila a halittansa, a kiran halittansa mummuna ne, akwai sifofi na muni, kila a halittansa mummuna ne, amma idan zuciyarsa tana da tsafta, tana da tsanki, tana da kyau, sai kaga wannan mutumin baya hasada, sai kaga wannan mutumin baya girman kai, sai kaga wannan mutumin baya kyashin falalan Allah ta je ga wani, sai kaga wannan mutumin yana kyauta, sai kaga yana sakin fuska, sai kaga yana umurni da abu mai kyau, yana hani akan mummunan aiki. Duk da wannan munin halittar tasa, sai kaga mutum ya koma kuma mutane suna kaunan shi, suna son sa. A daidai lokacin da yake, idan aka yi rashin jace, ana iya samun kyakkyawan gaske, mutum mai kyan kira, mai kyan halitta. Amma idan zuciyar nan ba ta da kyau, in zuciyar nan ba ta da tsarki, kana iya ganin wannan kyakkyawan amma azzalimi ne, kana iya ganin wannan kyakkyawan amma mugu ne, kana iya ganin wannan kyakkyawan amma baya nufin al'umma da alkhairi. Yana iya kasancewa mutane na wahala shi kuma ya ta dariya, yana iya kasancewa mutane suna cikin radadi da kunci da tashin hankali, amma shi kuma yana sakin jiki yana dariyansa. Wannan alama ce da ke nuni akan cewa zuciya ta gurbace, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan zuciya ta gyaru, gangan jiki ya gyaru, idan zuciya ta lalace, gangan jiki ma ya lalace. Shi yasa ya ɗan uwana musulmi, yana da kyau mu fahimci wai menene dalilin da ya sanya addinin musulunci ya fi mai da hankali akan zuciya fiye da gangan jiki. Addinin musulunci ya fi mai da hankali akan zuciyar dan Adam fiye da yadda ya mai da hankali akan gangan jikinsa. Ko a wurin aiki, zaka ga Allah madaukakin sarki ya fi fifita aikin zuciya sama da aikin gaɓuɓɓa. Aikin zuciya nan da nan take baka daraja a wurin Allah, nan da nan take baka matsayi a wurin Allah, nan da nan take mai da kai mutumin kirki na Allah. A daidai lokacin da yake aikace-aikacen gaɓuɓɓa, sai ka daɗe kana yi kila baka zama na Allah ba. Wata sahabiya, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, wani sahabi yana da kuyangarsa wacce take masa aiki, take masa hidima, yana bata dabbobinsa. Muawiya bin Qurra yana bata dabbobi ta je ta kiwata masa a bayan gari. Sai wata rana sai ta sakaci, sai kyarkece, sai ta cinye akuya guda ɗaya. Lokacin da ta zo ta gaya ma oganta cewa ranka shi daɗe, kyarkece ta cinye akuya guda ɗaya. Sai ya fusata, sahabi ne, sai ya fusata, nan da nan sai ya yanka mata mari. Dukiya ɗan Adam ba zai ji dadi ba to amma kuma da ya mare ta sai abin ya dame shi sai ya ga cewa ba haka ya kamata yayi ba sai ya tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya samu mafita cewa ya manzon Allah ga wannan kuyanga tayi sakaci har kirke ce ta cinye min akuya ni kuma gaskiya na koda mata mari amma yanzu ina neman mafita ne ya manzon Allah ya za a yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa je ka zo min da ita sai wannan sahabi sai ya zo da wannan kuyanga ta sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta yace ya ce kuyanga aina Allah a ina Allah yake a ina Allah yake wai manzon Allah yana son ya lalubo zuciyarta ne ya ga me ta kimshi a cikin zuciyarta wa illa ai musulma ce tana sallah tana azumi amma yanzu ba wannan annabi yake so ba yanzu zuciyar ake so a fito da shi a gane sakon da ke cikin zuciyar dan da zuciya ce ake samun daukaka nan take da annabi ya tambaye ta ina Allah yake sai ta ce Allah yana sama sai ta gaya ma annabi abin da ta kimshe a cikin zuciyarta sai ya ce to ni wane ne sai ta ce anta rasulullahi kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama tana fadin wannan nan take sai manzon Allah ya ce ma wannan sahabi a atiqaha fa innaha mu'mina ka yantar da ita wannan kuyangan mummuna ce mummuna ce mai lamba daya a wurin Allah subhanahu wataala nan da nan dan wannan takaitaccen amsoshin da ta bada na zuciya ya daukaka darajarta a wurin Allah ya bada wata ya bata wani irin matsayi a wurin Allah subhanahu wataala a daidai lokacin da yake kuma akwai waɗansu mutane da suka fito suka ce mun musulunta mun yi imani Allah ce ba ku yi imani ba ku dai ku ce kun musulunta Allah bai ba su lasisi bai ba su wato wannan take na imani ba qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ashe matakin imani ma aikin zuciya ne ke cincida ka nan da nan ka samu matakin imani ba aikin gangan jiki ba shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah madaukakin sarki baya kallon kiran halitta baya kallon kyau baya kallon rashin kyau da kyau da rashin kyau duk hajin Allah ne duk kayan Allah ne Allah ne ya ga dama ya halicci wani kyakkyawa ba wanda ke da hannu akan kyansa Allah ne ya ga dama ya halicci wani da munin kama ba yi da hannu shi ma a ciki kowa Allah ne ya halicce shi da haka Allah madaukakin sarki bai kallon wannan amma me yake kallo walakin innama yanzuru ila qulubikum Allah yana kallon zukatan bayi ne menene ka kimshi a cikin zuciyarka in ka kyautata zuciyarka zuciya ta yi kyau ta yi tsafta ta tsarkaka to sai ka samu daraja a wurin Allah subhanahu wataala idan kuma mutum ya yi wasa da zuciyarsa ya bari shedan ya damalmala zuciyar ya kazanta ta to a wannan lokaci kuma sai mutum ya fada cikin mafi kaskancin halitta zamu gane muhimmancin zuciya a inda Allah madaukakin sarki da yake mana batu akan layya yace mu yanka ragunan layyan mu amma sai Allah ya gaya mana wani abu sai yace layyana lillahi luhumha wala dima'uha wala kiyana lahu taqwa minkum jinin bai zuwa gurin Allah naman bai zuwa gurin Allah mene Allah zai yi da jinin dabbanka mene Allah zai yi da naman ragonki Allah bai da bukatuwanci ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ba yana nufin mu ciyar da shi bane Allah ba yana nufin mu bashi wani abu bane inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin shine wannan ayan take gaya mana layyana lillahi luhumha naman baya saduwa ga Allah wala dima'uha jinin abin layyan mu baya saduwa ga Allah to amma me yake saduwa ga Allah walakin yanaluhu taqwa minkum abinda zuciyanka ta kimshi shine ke isa zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa idan zuciyanka ta kyautata ta kimshi alkhairi sai kai aiki karami amma sai ya jawo maka daraja babba a wurin Allah idan mutum zuciyar shi ta ki kyautatawa sai babban aiki amma ko ladan karamin aiki Allah ba zai bashi ba mun sani cewa idan da mutum zai yi sadaka da tafi daya sadaka fi sabilillahi domin Allah haka zuciyarsa ta gaya masa to Allah subhanahu wataala zai karbi wannan sadakan zai renu wannan sadakan zai ci gaba da amfanar da bawa har sai ya sa wannan sadakan girman ta yafi girman dutsen Uhud girman dutsen Uhud kuwa a haka a tsaye kilomita 6 ne tsayinsa kilomita 6 fadinsa kilomita 3 a ce duka wannan kawai ka bada kwayen dabino kwara daya yau Allah madaukakin sarki ya rikidar maka da wannan dabinan ya kai kaman girman dutsen Uhud me ke haifar da haka zuciya ne ta kyautata ka nufaci Allah da aikin ka ba ka nufaci idanun mutane bane da haka idan zuciya ta kyautata ya ƴan uwana musulmi to sai ka ga nan da nan Allah madaukakin sarki ya karbe ki Allah ya rungume ki Allah subhanahu wataala ya daukaka darajanki ya ƴan uwana musulmi shedan ya gane muhimmancin zuciya shi kuma sai ya lashe takobin duk abin da ya san zai yi ya gurbata zuciya sai yayi duk abin da ya san zai yi ya hana zuciya zuwa ga isa zuwa ga gaci shi kuma sai yayi da aka fafutukan shedan shine ya halakar da mu fafutukan shedan ya tabar da mu fafutukan shedan ya budo mana kofofin halaka ya budo mana kofofin lalata fafutukan shedan shine ya kangarar da mu ya rufe mana kofofin alkhairi aiba bin nan Allah ya ce miki mai girma ce mu masha Allah fafutukan shedan shine ya nuna muku kofofi na sharri kofofi na sharri ya rufe mana kofofi na alkhairi dan haka ya jama'a mu gane cewa wato zuciya al'amarinta ba karami bane shi yasa abin da ya wajaba akan kowanne daga cikin mu ya ga yayi fafutuka yayi aiki tukuru dan ganin zuciyarsa ta tsarkaka zuciyar shi ta warke daga miyagun cututtuka da suke kama zukata idan da zaka tambaye ni waɗansu cututtuka ne suke kama zukata sai in ce maka akwai cututtuka guda biyu su ne cututtukan zukata gabaki daya duk wata cuta da ka sani duk wani sharri da ka sani zai zo karkashin cututtukan nan ne guda biyu akwai cuta ta farko dan Allah ku hakuri sai mun gama ai mai girma ciyamin shi ma yana girma mu ayoyin Allah ko ba gaskiya ba yauwa to shi kenan ai wa'azi ba a dakatar da shi saboda wani abin nan yauwa wa'azin ba din me wa'azin ba domin ayoyin da ake kawo cikin wa'azin Allah ya taimake mu girma ciyama Allah ya kara muku lafiya ya kara muku imani Allah ya taimake ku masha Allah a ba laifi ne aka yi ba amma dai tambihi ne tunda muna gaban
bana cikin wannan yana na kawo wa'azin da su ne wasira
masha Allah masha Allah Allah ya kara albarka.
Haruri da muci.
Masha Allah. Masha Allah. Allah ya muku muwafaka. Allah ya muku muwafaka. Allah ya sa majalisin nan yana da rabo. Allah ya sa majalisin nan na da rabo. Masha kadai magana ta kare. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha Allah. Masha Allah. To alhamdulillah. To Allah ya muku muwafaka. Allah ya muku muwafaka. Allah ya kama hannayen ku zuwa ga daidai. Allah ya tsare ku daga kuri Allah ya dora ku akan daidai ya muku muwafaka Allah shi taimake mu masha Allah masha Allah to muna godiya ne girma ciyaman assalamu alaikum rahmatullah masha Allah masha Allah Allah shi taimake mu masha Allah to muna godiya ne girma ciyaman Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara girma masha Allah Allah kuma ya sauke ku lafiya Allah ya sa a cimma nasara masha Allah abinda muke cewa ƴan uwana musulmi cututtukan da suke kama zukata cututtuka ne guda biyu cututtukan da suke kama zukata cututtuka ne guda biyu cuta ta farko ana kiranta cuta ta shubuhat cuta ta biyu ana kiranta cuta ta shahawat duk wani sharri da ka gani a duniya karkashin waɗannan cututtukan guda biyu ne dan haka yanzu abin da ya rage shine ni da nake faɗi in gano cuta na ta wata kofa ta zo kema da zan ga ya miki ki gano kema cutanki ta ina ta zo amma duk dai in an tattara su ana kiran su cututtukan zukata kofa ta farko ita ce maradu shubahat cuta na shubuhohi ma'anan cuta na shubuhohi ko kuma in ce abin da ake nufi da shubaha shine duk wani abin da wani ke riƙewa a matsayin dalili amma a shar'ance ba dalili bane hauma hauma ne da rudani da ban kaura da shiririta amma kuma mutum zai rike shi a matsayin addini zai rike shi a matsayin hujjan da zai wani addini dashi amma kuma a haƙiƙanin gaskiya ba dalili bane sai dai dalili ne gurin wanda zuciyar shi ta gurbace dalili ne gurin wanda zuciyar shi ta balbalce shi zai rika ganin wannan a matsayin dalili kun ga karkashin wannan duk wani kafirci da ka gani ana yi a duniya karkashin wannan yazo duk wani munafinci da ka gani ana yi a duniya karkashin wannan yazo duk wata shirka da Allah da ka gani ake yi a wannan a karkashin wannan yazo duk wata bid'a da kaga ana yin ta a duniya karkashin wannan tazo bari in baku misali domin abin ya fito muku karara akwai a wannan zamanin bari in bada misali a wannan zamanin akwai waɗanda suka fito akwai wanda sukan fito dan suna da yaba mutum ɗaya bane sai mutum ya fito ya ce shi ma Allah ne ana samun wannan ko ba samu akwai wanda ya fito ce shi ma Allah ne ya ce shi ma Allah ne kuma yana da wai dalilai da suka nuna shi ma Allah ne na gani kwanan nan ba a daɗe ba da wani yayi wannan gangancin aka samu waɗansu ƴan uwa musulmi suka je su yi muƙabala da shi dan ya ce ya ba da daman duk wanda bai yarda shi Allah bane to ya zo a yi muƙabala sai ƴan uwa suka tashi suka je su yi muƙabala da shi to amma sai ya bada hanzari guda biyu hanzari na farko hanzari ma guda uku ya bada hanzari na farko yace an zo an same shi bai da lafiya hanzari na biyu shine ba su gaya mishi ba lokacin da za su zo hanzari na uku shi ma yana da malamansa waɗanda yake su suke dora shi akan wani abu jama'a musulmi don Allah tun anan wannan mutumin bai ƙaryata kansa ba idan fa aka ce Allah shine fa wanda ya halicci sammai wanda ya halicci ƙasai Allah fa shine wanda ke ƙera halittar ƴaƴa a cikin ku ku iyaye mata in fa aka ce Allah shine fa wanda yake ganin kowa yake ganin komai wanda bai haifa ba ba a haife shi ba Allah fa shine bai neman komai a wurin kowa Allah fa shike rayarwa shike kashewa shike sanya rashin lafiya to yau ga wani mutum yana kashi yana fitsari an je ma ya ce bai da lafiya kuma ya ce ba a gaya mishi ba za a zo ashe jahilci ma ya kewaye rayuwarsa amma wai yana nan yana ganin wani shi ma Allah ne to abin da kawai zaki iya fahimta duk iya irin hujjan da yake jin ya tara hauma hauma da shiririta ne ba Allah bane shi kun gane abin da yake nufi wanda ya fito ce shi Allah ne ke kina da kujeran da zaki bashi a cikin musulunci ɗan uwana wanda ya fito ce shi ma Allah ne ke kina da kujeran da zaki bashi a musulunci to a yau muna da irin waɗannan mutanen me ya haifa mishi da wannan shubha ya samu waɗansu irin bankaurarrun hujjoji ne sai yana ganin kaman ya samu hujja nan ko ya samu shiririta da rudani to a irin nan ne ake samun bid'o'i da yawa suna cika al'umma kila kun fahimci magana ta da kyau a irin nan ne sai a samu bid'o'i da yawa su cika al'umma sai mutum ya zaton cewa to ai Allah kila dai ba za a ce ba zai yiwu a ce Allah baya son kaza ba a'a yanzu ai ka ce ba zai yiwu ba ka bari tukuna Allah ya ce maka ina so sannan sai ka dauka Allah ina so da haka duk wani kafirci da duk wani munafinci akwai aqida da take yawo yanzu haka a jami'o'i akwai aqidu guda biyu akwai aqidan secularism wanda a larabci suke kiranta almaniya. Me ma'anan almaniya ko secularism? Su suna ganin cewa addini ya wajaba ya tsaya a masallaci ne kawai da makaranta, amma addini ba shi da alaka da siyasa. Wani hanya za a bi a mulki mutane, kuma wani irin mulki za a yi? To ba ruwan addinin musulunci da wannan. In addinin musulunci ya ce zai shigo ya tsara wai hanyar da za a bi a yi mulki da kuma yadda za a mulki mutane, to addinin musulunci ya wuce wuri. Dole a kyale mutane su ci gashin kansu. Su suna fahimtar addinin musulunci ba shi da daman da zai zo ya tsara miki yadda za ki nemi kuɗi ko yadda za ki sarrafa kuɗi. Addinin musulunci ba shi da wannan daman. Addinin musulunci ba shi da daman da zai tsara miki yadda za ki rayuwa da mijinki ko da iyayenki ko da makwabtanki. Wannan gwargwadon abin da kika yaddan makanki kawai shi ne abin da za ki. Shi ya sa a irin tsarin wannan demokaraɗiyya ta zo, cewa demokaraɗiyya kana da 'yancin faɗin albarkacin bakinka. Amma bari in tambaye ku, tsakaninku da Allah a addinin musulunci kowa yana da daman faɗin albarkacin bakin shi? Ku ba ni amsa. Mu manzon Allah abin da ya ce mana, falyaqul khairan aw liyasmut. Ka faɗi alkhairi ko kai shiru. Amma a demokaraɗiyya ne ya halasta ka je kai giba, ya halasta ka je kai annamimanci, ya halasta kai kage, ya halasta kai ƙarya. Shi yasa in ka buɗe rediyo sai ka ji 'yan siyasa wannan ya zo ya soki wannan, wannan ya zo ya soki wannan, kuma duk musulmi ne. Shi makansu wankan tsarki, wannan ya ɓata wancan, wannan ya ɓata wannan, kuma duk sunansu musulmi. Wannan ya yi daidai da koyarwar addini? Bai yi ba, amma a demokaraɗiyya ya halasta. Saboda me? Saboda wancan aƙidan cewa addinin musulunci bai kamata ya zama yana da alaƙa da harkan siyasa ba. To wannan aƙida, aƙida ce ta munafinci. Duk wanda ya aƙidantu da wannan aƙidar ya bar addinin musulunci a bayan bayansa, kenan ya zama cikin wanda suke imani da sashi suna kafirce masashi. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm al qiyamati yuraduna ila ashadil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Duk wanda ya dauki Qur'ani ko ya dauki addinin musulunci yace zai zaba abin da ya ga dama a ciki yayi aiki da shi, abin da kuma bai ga dama ba zai watsi da shi, to wannan mutum Allah madaukakin sarki ya ce ba shi da sakamako a duniya sai walakanci da kaskanci, kuma gobe kiyama zai fada cikin walakantacciyar azaba. Da haka ya ƴan uwana, mu gane cewa wannan ita ce cuta ta farko. Cuta da ke kama zukata shine na shubuhohi. Ai ta ba mutum waɗansu abubuwa yana ganin su kamar dalili kuma ba dalili bane. Burin ƙara ba da misali a daidai wannan gaban, akwai wani wanda yake ganin cewa idan ka saba ma fahimtansa yana da fahimta, ko da fahimtan daidai ne, mu ɗauka fahimtan shi daidai ne, yana da fahimta, idan ka saba ma fahimtansa to hukuncinka shi ne a kashe ka. Da Allah, wannan aƙida ce mai kyau? To ita ce aƙidan Boko Haram da muke da ita a ƙasar nan, musamman Boko Haram ɗin baya can. Su suna da fahimtar cewa dole ne a zo a yi abin shari'ar musulunci. In ka saba ma abin da suke fahimta to hukuncinka a kashe ka domin kai kafiri ne. Da Allah, wannan fahimtar gaskiya ne? To amma suna da irin hujjojin da suka riƙa, to a wannan lokaci sai a ce sun yi riƙo da shubuhohi, saboda sun ɗauko fahimta gurɓatacciyar fahimta. Bari mu ƙara ba da misali. Akwai wanda yake ganin zai yi addinin musulunci amma ba ta hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba. Kun fahimce ni da kyau? Akwai waɗanda ake kiran su 'yan ƙalaƙatu, wai su ba su yarda da hadisi ba, wai su ba su yarda da maganan Annabi ba. Har akwai waɗanda muka tattauna da su wata rana suke cewa manzon Allah ya fi surutu, ya zama faɗi ba a tambaye ka ba. Haka suke zargin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Me ya dalilin su? Wai ai Allah ya ce kawai Qur'ani za a yi imani da shi. kuma sun zo da waɗansu irin bayanai wai su suna jin suna da hujja anya wannan kuna jin hujjan nasu ba hauma hauma da rudani bane sai ka ga mutum ɗaya daga cikin su suna da malaman su sai wannan malamin sai ya dauko Qur'ani yace za a karanta zai tafsiri shi ya yadda ma mutane bayani amma kuma an ce mishi manzon Allah zai ma al'umma bayani yace maganan banza ce amma shi kuma zai ma mutane bayani to kaga abinda wannan yake kai yana rike da shubha ne ga yinan tabbatar da shi ta jefa cikin halaka da hasara da tabewa burin ƙara ba da wani misali akwai waɗanda suka fito suka ce su ma musulmi ne amma kuma su sun yadda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne amma duk matan annabi karuwai ne nana Aisha ba ita ce mafi daraja ba to sun dauke ta karuwa ce kuma kamar ni da nake Zaria akan ido na fa muke ganin irin wannan za a daura ma kariya bakar kariya za a daura mata sarka a dauko bulala ana zananta ana tsabga mata waina na Aisha ne mazinaciya ana mata haddin zina don Allah ƴan uwana musulmi ina ce kowace mace tana samun darajar mijinta to ita na Aisha da matan Annabi sallama ba su samu darajar manzon Allah ba anya kuna ganin wanda yazo da irin wannan yazo da addinin gaskiya ko yazo da hauma hauma da shiriri ta da shubuhohi to haka nan shubha take shigowa addini idan shubha ta shigo addini to za ta gurbata zuciya sai ta dora mutum akan kafirci ma yana ganin yana addinin musulunci sai ta dora mutum akan fasikanci yana ganin yana yin addinin musulunci to wannan ita ce cutan zuciya cuta ta farko Allah ka warkar da mu cuta ta biyu ko in ce cuta ta kofa ta biyu ita ce shubahat abin nan shahawat cuta ta bin sha'awoyin zuciya malamai suke cewa duk wata banna da ka ganta a duniya to an samo ta ne ta hanyar shubuhat a shahawat a ƙarƙashin shahawat ake samun san duniya tana daga cikin manya-manyan cututtukan da ke gurɓata zuciya idan san duniya ta kama zuciyar mutum mutum fa yana iya yin kisan kai saboda duniya mutum yana iya yin kisan kai saboda duniya saboda duniya zaka ga wani ya koma yana luwadi saboda duniya wata za ta koma tana madugo saboda duniya wani zai rika yanka mutane yana cin naman su saboda duniya zaka ga an je a ce a kamo wata yarinya budurwa a yanke nonon ta a je a yi sihiri saboda duniya zaka ji an ce a kwakulo idan wani yaro a je a hada magani kai duniya dai cuta ce ka ta fariya ta zuciya duk wanda aka jarabce shi da can duniya to wannan an gama da babin shi ya riga ya gurbace ya lalace cikin cututtukan zuciya akwai cuta ta hasada duk wanda zuciyar shi ta kamu da hasada to ya fada cikin katafariyan cuta ta zuciya sai ka ga mutum zuciyar shi tana karanta mishi cewa abinda Allah ya yi ba daidai bane ko da bai fada da bakinsa ba dan menene Allah zai azurta wani ni ina cikin talauci dan me Allah zai daukaka wani ni ban daukaka irin shi ba dan menene wani zai fi ni farin jini dan menene wani zai fi ni daukaka sai mutum ya rika ganin cewa gaskiya wannan aikin da Allah ya akwai bai daidai ba sai zuciyar shi ta rika gaya mishi wannan aikin da Allah ya ba daidai bane a ƙarƙashin haka sai kaga wata bari in ba da misalin da ba za ku so ba amma dai mu maza muna son wannan misalin amma ko mata ba kwa so kuma ko ba kwa so sai mun fada dan Allah ya shar'anta menene dalilin da ya sanya baki sa ƙara miki kishiya nau'in hasada ce ke kina son idan kina da iya ko da mai mata ɗaya ne ko mai mata biyu inda Allah zai sa wani mutumin kirki ne rufin asiri ya zo ya nemi auren yanki in za a yi bikin sai kin aika da mintin gayya sai kin gayyato masoya da makusanta to ke me yasa idan ke kuma za a auro wata aka kawo miki kuma ba ki so da haka nau'in hasada ce ke kina son ni'imar Allah ta zo miki amma ba ki son ni'imar Allah ta je ma wata wallahi hasada ce nau'in hasada ce ba wani tsoro ba wani tsoro a ciki tsoron ne inda ana wannan tsoron inda wannan maza suna wannan tsoron to ke ma da ba auro ki ba idan da maza suna wannan tsoron ke ma da ba za a auro ki ba idan da iyayen namu maza suna wannan tsoron ke ma da ba za a auro ki ba duk cikan wanda kake mu'amala da shi lalibe kake da kyakkyawan zato ko ku akwai wanda kake mu'amala shi akan 100% kana da tabbas duk lalibe muke yi zan yi mu'amala da kai wani shugaba ya dauki sakatare shi ma bai san sakataren ba kila lalibe yake yi lalibe yake in Allah ya sa ya zama nagartacce falilla lahu wal minna in ka tashi zaka auro matan ka ta fari lalibe kake yi ya kake ita karan kanta ma matan farin ma bata san yadda take ba ita ma sai ta zo gidan miji za ta gane kanta so da ka ina dai sai ku gane cewa cutan hasada ko da yanzu kun kawo wani dalili wanda yake nuni akan cewa ba hasada bace tsoro ne wane ne wallahi Allah shine masanin zakata ni ba hisabi nake yi ba ai ni ba hisabi nake yi ba ku yi hakuri ku gafarce ni ba hisabi nake yi ba illa kawai in faɗi abin da Allah ya saka min na gane amma wane ne zai bibiya ni keke da keke shi wanda ya san zakatan ya kuma san abin da zakata suka boye da haka cutan hasada tana daga cikin cututtuka na zakata cuta na girman kai tana daga cikin cututtuka na zakata menene girman kai ka riƙa ganin ka fi ƙarfin nasi na shari'a ka fi ƙarfin ƙur'ani ya ce kai ko ka bari ka fi ƙarfin hadisi ya ce kai ko ka bari wannan ita ce girman kai ƙofa ta farko sai kuma walaƙantar da mutane da takasu wannan ma girman kai ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassar girman kai baqarul haqq wa ghamdun nas tace gaskiya da boye gaskiya da kin yadda da gaskiya da kuma walaƙantar da mutane wannan ita ce girman kai wannan zaman jama'a bai yi ba gaskiya ku gyara zaman nan bai yi ba da yi ba ku yi haƙuri da yi ba ku gyara zaman nan don haka wa'annan duk suna daga cikin cututtuka na zukata yana daga cikin cututtuka na zuciya kamar yadda muke cewa akwai ittiba'ul hawa bin san zuciya ya kasance mutum yana bin abin da zuciyarsa ta kawata masa ba tare da la'akari da wannan abin ya dace ko bai dace ba ba tare da la'akari da wannan abin shari'a ta yadda ko bata yadda ba in dai zuciyarsa ta shato masa haka ya kamata ka yi to zai abin shi wani ma zai tutiyan cewa ba na kunyan uban kowa ba kuma na shakkan kowa to wannan tana daga cikin cututtuka na zuciya duk zuciyar da ta kamu da irin wannan cutan wannan zuciyar ta halaka ta lalace ta kuma fada cikin wato ainihin fushin Allah subhanahu wa ta'ala a gurguje akwai waɗansu abubuwa guda hudu da malamai suka yi bayani ce akwai cututtukan zuciya da yawa babu lokaci da za a ce kowanne daga cikin su an yi fillafilla akan shi amma akwai waɗansu abubuwa guda hudu duk wanda yayi su suka yi yawa suka wuce gwargwadon bukatun da dan adam yake da shi to waɗannan cututtuka guda hudu su suke gadar da cutan zuciya kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim ya faɗi abu na farko yawan cin abinci abu na biyu yawan bacci abu na uku yawan magana abu na hudu yawan cakuɗeɗeniya da jama'a jama'a musulmi kun ga waɗannan abubuwa guda hudu wallahi babu kofan sharri a duniya kamar su idan ka ga mutum bari in rika yi da abin da muka sani idan ka ga mutum ya zo ya ce yanzu kidnapin zai yi ko fashi da makami zai yi ko sata zai yi me yake nima yana niman ci ne ko ba haka bane duk barawon duniya abin da ya sa shi yake niman ya sata niman ci duk dan fashin duniya niman ya ci ne haka nan duk wani azzalimi da ya ba kere a dukiyan wasu ana iya barin dukiyan gado wani babba a gidan ya danna dukiyan me yake nima ci wai bai san da ya nima abinci ne ya rasa da aka badin ci din nan jama'a ya bude kofofin halaka da tabewa ga al'umma fiye da yadda kai kake tsammani shi yasa addinin musulunci ya halasta ci amma a ci abin da zai amfani kuma a lokacin da zai amfani amma irin yadda muke bude kofan ci tana fadi to wannan ke gayyato fasikanci da banna da tabewa da hasara yayyawa a cikin al'umma a cikin al'umma ne za a iya samun mutum daya saboda yana neman ci shi kadai ya tattara dukiyar mutum miliyan daya dukiyar da ya kamata mutum miliyan daya su ci abinci da shi shi kadai cikin shi na da girma yana ganin shi kadai zuburi ta taro duka dukiyar mutum miliyan daya ne shi kadai ya cinye duk maganan nan fanaci ne kawai kaga idan mutum ya bude ma kanshi kofa a cikin al'amarin ci yayi yawa to zai matar da zuciyarsa zai matar da zuciyarsa akan neman ci akan neman ci waɗansu matan hasata ga mazajensu suna yi fa Allah ya shiryar da mu akwai matan da suna sata ga mazaji wai me ake nima ci ake nima cin nan mu yi ta gurgurdan yadda shari'a ta yadda mu ci halal mu ci abin da zai amfani mu a gangan jiki kar mu ci abin da zai cutar da mu a gangan jiki me zai cutar da mu a gangan jikin mu duk wanda ya ci haram jama'a kuna jin wannan abincin zai amfane shi ne a gangan jiki ko zai cutar da shi ku bani amsa mana zai cutar da shi ne duk wanda ya ci haram wallahi wannan abincin ba zai amfane shi ba sai dai cutar da shi saboda zai kashe mishi zuciyarsa zai shantakar da gangan jikinsa zai hana bakin shi ambaton Allah to shi yasa al-Imam Ibn Qayyim ya ce ci idan ta wuce kiman da haddi na shari'a tana matar da zuciya abu na biyu shine bacci ai dama bacci nau'in rafkana ne kai ba ma nau'in rafkana ba nau'in mutuwa ne a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bacci kanin mutuwa ne hadisi ne ingantacce duk wanda ya mutu ai ba rayayye bane ko an taba hadawa tsakankanin rayuwa da mutuwa a ce wani rayayye ne ko matacce ne physically dai sai dai in a ce rayayye ne a haka amma mai matacciyar zuciya wannan ana iya samu to wanda ya daukan makansa zai bacci duk lokacin da ya ga dama kuma zai dubi awoyin da ya ga dama yana bacci to wannan babu wani tababa yana cikin rafkana yana cikin mutuwa da haka wannan zai ba shedan lasisi ya kusance shi komai da ka gani a duniya ana yin shi sai sa sai sani duk abin da yayi yawa a duniya sai ya cutar in banda ambatan Allah in banda ambatan Allah ambatan Allah ne Allah ya ce uzkurullaha zikran kaseeran ambata Allah da yawa amma duk abin da yayi yawa sai ya cutar to yayin da ya kasance mutum zai kwanta da daddare in ya kwanta tun farkon dare ba zai farka ba sai karshen dare to ina qiyamul layli ina kusantan Allah wanda qiyamul layli dubi irin darajojin da manzon Allah faɗi akai annabi yace na riƙashe ku da qiyamul layli fa innahu da'bu salihin qablakum saboda tadan mutanen kirkin da suka zo kafin ku ne wa qurbatun ila rabbikum kuma qiyamul layli na kusantar da bawa zuwa ga Allah wa magfaratun lisayyi'ati qiyamul layli na kankara zunubai wa manhatun lil ismi kuma qiyamul layli na hana zunubi to shi yanzu wannan baya qiyamul layli kwata kwata da haka duk waɗannan matsalolin fa yanzu zai fuskance su kenan ba zai samu kariya daga zunubi ba ba zai samu kusanci zuwa ga Allah ba ba zai samu kankara zunubin ma da ya riga ya aikata ba kuma ya kyale hanyar mutanen kirki da haka idan bacci yayi yawa yana matar da zuciya idan bacci yayi yawa yana sanya ka shiga cikin rafkanannu da wanda yayi bacci tun safe har azhar bai tashi ba da wanda ya tashi yazo wa'azi ya karanta qur'ani yayi sallan walha darajar su ɗaya ne a wurin Allah rayuwar zuciyar su iri ɗaya ne a wurin Allah ba iri ɗaya bane da aka yawaita bacci jama'a musulmi yana matar da zuciya a daidai wannan gaba nake so in yi wata gyara na ji ɗaya daga cikin manyan malaman mu Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu ya yi wannan gyaran ya ce a harkar kiwon lafiya suna ce maka wai idan ka kai shekara kamar 40 zuwa kaza wai ana son ka samu kai baccin awa 8 ta ya za a yi magidanci ya baccin awa 8 ya baccin awa 8 ta ina sai da in ya zama rafkananne ranka shi dade zai yi kai baccin awa 8 wallahi ba zai kai ko duniya kake nema wallahi ba za ka yi baccin awa 8 ba duniya kake nema ba za ka iya baccin awa 8 ba ballantana a ce kana neman duniya da lahira a haɗe kana da makiya a cikin shedanu da mutane kana da sa'idawa masu bacci da ido daya suna kallon ka a makasa ga fitinan shedan ga matsaloli daban-daban to sai a ce wai ka kwanta kai baccin awa 8 kai ina za ka yi baccin awa 8 kamar yanzu in ka kwanta karfe 10 11 12 1 2 3 4 biyar kai ko duka na bacci awa 7 ai ka tashi dai ko addu'an shiriyan yaya kai ai ka tashi kai addu'an shiriya da daidaiton al'amuran rayuwar duniya to wai sai a ce kai baccin awa 8 ba wani maganar baccin awa 8 kai dai ka samu lokaci ka kwanta kai bacci ka huta manzon Allah ce wali nafsaka alayka haqqan ranka tana da haƙi a wuyanka dole ka huta ko ba haka ba amma a ce wai sai lalle kai baccin awa 8 bayan ka wuce shekara 40 to wannan da kamar wuya gurguwa da auren nesa abu na uku wanda ke matar da zuciya yawan magana dama cikin hadisi manzon Allah ce ya ishi mutum ƙarya duk abin da kaji kace sai ka faɗa ko da kuma yadda kajin haka kake faɗi ya ishe ka ƙarya komin dibaran ka wallahi sai kai ƙarya shi yasa ma tun asali ka rufe kunninka ba komai zaka ji ba in ka ji abubuwa guda 10 to in ta kama zaka faɗi ka faɗi ɗaya kawai mana menene sai ka faɗe su duka kun ga da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne surutu ne da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su kididdigu ba amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya kafin su al-imam ibnu jawzi yace ka hada duk wani abin da aka rawaito daga annabi cikin shekarun sa 23 duk wani abin da ka sani an rawaito wannan ka hada hadda hadisai da'ifai da hadisai mawdu'ai na ƙarya ma dukka ha hada gabaki ɗaya hadisai 319 ne a akwai ko rubarban hadisan da ba ba aiki da su dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ace kai yanzu kaman ni yanzu koke ace a nakalto abin da muka fadi daga bara zuwa bana wallahi yafi magana miliyan 1 yafi magana miliyan to manzon Allah cikin shekaru 23 duk abin da aka rawaito daga gare shi bai wuce hadisai guda 300 da wani abu ba kuma a ciki in kace kana neman ingantattu a ciki bai wuce ka samu hadisai 100 da wani abu ba wannan yana alanta maka manzon Allah bai saki baki ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun taba wannan abin nan gurin ku da ka yawan magana kaga duk wanda ya daukan makansa yawan magana to ƙarya za ta rika shigowa cikin maganarsa giba da yi da mutane zai yawa a cikin dabi'ansa shiga sharaba shanu da annabi yake tarku huma la ya'ni abinda bai shafe ka bai shafe ka ba to in ka sa makanka za ka yi ta yawan taki to sai ka rika shiga abinda ba ruwanka sai ka rika shiga cikin mutuncin mutane in dai ka ce wannan harshen za ka saki mishi to sai ka rika shiga cikin mutuncin mutane da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'az bin Jabal ka tsara wannan harshen naka Mu'az bin Jabal ya ce ya manzon Allah za a kama mu da abin da muke furtawa da harasan mu wata amsa annabi ya bashi annabi ya ce to akwai ma abin da ke kai a kifar da mutane a wutan jahannama kaman harshe da aka galibin waɗanda suke shiga wutan jahannama ta sanadiyan harshe ta sanadiyan harshe ne ƴan uwana musulmi harshe yana son a bashi dama ya saki shi kuma Allah bai son harshe ya saki yadda za ku gane Allah bai son harshe ya saki kowa in ya daga hannun shi hannunka akwai murfi ai babu kafafunka ba su da murfi kunninka ga su nan amma harshe fa shi sai da Allah ya sanya shi a cikin kurkuku aka sa shi a baki kurkuku na ɗaya kenan koko harshe a waje yake a cikin baki yake sannan Allah ya kawo ni bugla mai ƙarfi aka rufe shi shine haƙora sannan Allah ya kawo ta kofa gate babba aka rufe aka baka labba wai me ake nuna maka wai ba a so kamar yadda kake miƙa hannu ka riƙa miƙa harshe harshen nan wai ana son ne ka kula da shi ƙwarai da gaske ba komai za ka furta ba daga cikin magabata akwai wanda yake kalmomin shi ɗaya biyu ne ya gama maganar shi a duniya galibin sahabbai haka suke a cikin su kuma akwai irin su Sahal bin Hanzaliya shi daga gida sai masallaci kanshi a ƙasa in yazo illa kawai ce muku assalamu alaikum ku ce wa alaikum assalam ya wuce ba in me yake tsoro kada wannan harshen ya jawo shi fitina a gaban Allah harshe zai jawo maka fallasa ranar tashin alkiyama manzon Allah ya ce kun san waye fallasashe suka ce wanda ba shi da kosisi annabi ya ce ba shi ne fallasashe ba fallasashe shi ne wanda zai zo da sallah cikakkiya 100 bisa 100 sallan shi ta yi azumin shi ya yi hajjin shi ya yi sadakan shi ya yi zakan shi ya yi komai da kake nema ya yi amma kuma matsalan shi ne ya yi ma wani kazafi ya zagi wani duk ba aikin harshe ba ne da zagi da kazafi aikin menene aikin harshe ne annabi ya ce haka za a yayyana aikin alkhairinsa zuwa ga waɗanda ya zaga ya yi ma kazafi daga nan za a yayyana aikin alkhairinsa in alkhairinsa sun kare sai a jibgo zanibin mutane a dankwafa mishi daga nan a kada shi wutan jahannama dan Allah wata riba kika ji kika cikin zo duniya kin ta sallah kin ta azumi kin ta sadaka ashe duk kina yin ma waɗansu mutane ne ba za ki amfana da wannan baranar tashin alkiyama shi yasa ya ƴan uwana musulmi harshe hadari ne kar a bude mishi kofa to yau ga matsalan harshe ta ƙara faɗi matsalan waya da aka koki magana baka da baka koki faki harshe a waya yau wata tana nan ita waya din nan ta zama mata kaman imanin da yake in babu waya shikenan imanin ta ya tafi ta faɗi ta rubuta ta faɗi ta rubuta ta sharing duk da yake wannan zai fi shiga cikin gaba ta ƙarshe shine al-mukhalafa yawan cakuɗe ɗeniya yana halakar da mutane da yawa yawan cakuɗe ɗeniya saboda idan dai kai cakuɗe ɗeniya da mutane to zaka ji abubuwa mabambanta zaka ji ƙarya zaka ji gaskiya zaka ji sharri zaka ji abubuwa na sharri kuma in ka bude makanka kofar cakuɗe ɗeniya da mutane wallahi tallahi abubuwan da ake a kusanci Allah ma sai ya gagare ka yau idan ka ce kowa sai kai mu'amala da shi lokacin da zaka zauna ma kai azkar na safiya ko na yamma baka da shi lokacin da zaka zauna ka kusanci Allah ka karanta alqur'ani baka da shi saboda me saboda yanzu kina son sai kin kalle film akwai wani sabon film da ya fito shi ma sai kin kalla cakuɗe ɗeniya ya hana ki ambaton Allah shine Allah yake gaya mana akan giya da caca da wane ne إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ذو أبين ذي شغل تدك يدك أنبتان الله ذو أبين ذي شغل تدك يدك صلى وأن شاكو إيئين ينشرين يبان الخير بين شيصا kalki tsammanin wai wani farin jini ne a ce aike kina alaka da kowa ba farin jini bane inda alaka da kowa zai zama miki farin jini shine a ce kina alaka da kowa kina umni da ne kyau kina hani akan mummuna in kuma kai yaddan makanka za kai alaka da kowa kana ji kana gani zaka ga abin da ya wajaba kai umni da ne kyau ba za ka iya ba zaka ga abin da ya wajaba kai hani ba za ka iya ba jama'a haka ne ko ba haka bane in dai kace zaka bude alaka da kowa to sai alaka da wani ta fitine ka annabi yusuf menene babban fitinan da ya fada a duniya alaka ku ce mun alaka kauce ku dai dai niya shine babban abin da yake ne jefa shi cikin fitina a duniya kun ga ya ce annabi yusuf kyakkyawa ne to can ya zama mishi fitina amma kuma ga ilimi da tsoron Allah kuma ya kubutar da shi to haka ni haka ke in kace zaka bude kofar alaƙoƙi su fadi hakanan zaka yi ta fadawa cikin fitina yau kai mu'amala da wanda yake kirikiri kana ganin yana banna amma ba za ka iya ce mishi ranka shi dade wannan aikin ba daidai bane saboda mene saboda alaka zaka ga abin da ya kamata ayi ba ayi ba zaka iya cewa excellency ya kamata ayi kaza ba zaka iya ba me yasa alaka da ka waɗannan abubuwa guda hudu al-imam ibn qayyim yace su ne suke haifar da bushewan zuciya da kekashewan zuciya kuma duk wanda ya kuskura zuciyarsa ta kekashi to Allah madaukakin sarki ya halicci wuta ne domin ta gusar da wannan tsatsan da zuciya ta yi fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah duk wanda zuciyar shi ta kekashe daga ambaton Allah Allah ya ce bane da rijiyar azaba ta tabbata gare shi a ƙarshe menene maganin gurbacewan zuciya menene maganin cututtukan zuciya menene idan kai ana fatan zuciyarka za ta yi fas za ta yi tsarki za ta yi tsafta zaka zama masoyin Allah masoyin bayin Allah zaka samu kyakkyawan ambato a sama kamar yadda zaka samu kyakkyawan ambato a ƙasa zaka samu kyakkyawan rayuwa wanda zai bayi zuwa ga kyakkyawan makoma a gurin Allah ranar tashin alkiyama malamai suka ce abu na farko kada ka taba yadda ka rafkana daga ambaton Allah da harshenka da kuma zuciyarka da kuma gabobbanka manzan Allah ya ce kalmomin da Allah ya fi so shine ka faɗi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kaga waɗannan kalmomin ba su da buƙatun sai mace tana da tsarki fa ko kina cikin jinin biki ko kina cikin jinin haihuwa ko kina da jinin al'ada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko kina tafiya a hanya ko kina yanka abinci ko kina shan kankana ko kina bude baki ko kina kwanci akan gado duk nau'o'in ambaton Allah nan zaki yi Allah bai sanya sharadin tsarki ba istighfari salatin annabi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim dukkan sunan suna da yawa ir uwa ki yadda bakin ki zama danye daga ambatan Allah baya ga kasancewa zaki zama na Allah kuma wallahi 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 kun ji ne muku rantsuwa so uku duk wanda harshen shi ya danye daga ambatan Allah wallahi ya fi karfin makiya da abokan gaba ina ƙara ga muku wannan ya fi karfin makiya da abokan gaba da ƴan tsurku sai dai abuga abaki baiwa Allah akwai waɗansu mutane an kasa gane sirrinsu sirrinsu shine ambatan Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiya ɗaya daga cikin ɗalibansa Ibn Qayyim ya zo wurin shi saboda ya ce idan duniya ce mana kunci abubuwa suka tabarbare mana sai mu je kawai mu kalli fuskan Ibn Taymiya saboda irin kwarjini na ambatan Allah da tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa yace sai mu ji zuciyarmu kuma ta yi sanyi yace to nazo gurin malamin mu Sheikhul Islam Ibn Taymiya yace nazo bayan asubahi yana ambatan Allah amma bai daina ambatan Allah ba sai da aka kai rabin rana kamun tun bayan asubahi yana ambatan Allah sai da ya kai karfe 10 na safi da ya gama ambatan Allah sai waiwayo gurin dalibinsa yace kai hakuri ka zo mana ambatan Allah yace ina ba zuciyata abinci kuma wannan abin da nake yi shine ke bamu kariya daga shedanin mutane da shedanin aljannu wallahi wanda ya tsara ambatan Allah ya fi karfin a sa mishi ido ya fi karfin sharri ya fi karfin ai mishi kutungwila sai dai irin abin da ke fadowa na jarabawa daga Allah dan haka ambatan Allah ƴan uwana musulmi harshen ki zama danye zuciyanki kuma ce ta tuna Allah akai akai wannan ita ce magani na farko wanda yake in kin same shi kin warke daga cutan ko zaki warke daga cutan wato gurbacewan zuciya da lalacewanta abu na biyu al-ilmun nafi'u duk halin da ake ciki ne ni ilimi ne amfani ilimin kashi biyu ne akwai ilimi na shiriri ta akwai ilimi ne amfani menene ilimi ne amfani duk ilimin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ilimin da zai hana ka zunubi ilimin da zai zaburar da kai ka kusanci Allah ilimin da zai daukaka darajarka a wurin Allah yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja masu ilimi su samu daraja a wurin Allah wannan shine ilimi ne amfani me yasa na iyakance shi da mai amfani dan akwai ilimomin da yake ba su da amfani jama'a ko a social media a yau kana iya ganin wani malami ba shi da aikin yi sai jiban ƴan uwan shi malamai kana iya ganin wani mutum a social media ba shi da aikin yi sai labaran da na yanzu wani ma wai har zamantakewan shi da matan shi zai fito ina gaya maka a social media ina ruwa na zamantakewan ka da matanka wannan zai kara maka imani ne ba zai kara mana imani ba ka gaya min abin da zan kusanci Allah ne in samu karin imani ba ka zo kana giban mutane kana zagin mutane kana aibanta mutane kana cin naman mutane ba wannan ba zai amfane ka da komai ba wannan ba ilimi ne amfani ba akwai waɗansu a social media wannan ina batu ne masu magana da rigan malanta har ba tsada rashin kunya da rashin mutunci suna yi kalmomin da yake ko kai da matanka a daki sai ka rufe ido zaka faɗi a social media kana iya ganin wani da rigan malanta yazo yana faɗi to wannan zai kara maka imani kai watsi da irin waɗannan bankara da shiririta ka samu ilimi mai amfani wanda zai kara maka imani abu na gaba shine ka rika bibiyan Qur'ani da Sunna kana daukan izina daga irin labura labarai da irin kissoshi da irin misalan da Allah ke bada a cikin Al-Qur'ani mai girma wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimuna ko Allah madaukakin sarki da ya kawo kissan annabawa sai ya ce tilka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka waja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatan wa dhikra lil-mu'minina da aka kissoshin da ke cikin al-Qur'ani karke dauke ta kawai kissa ne zaki ji dadi a'a ai akwai darasa a ciki kaman dauka kissan annabi Yusuf duk wanda ke sauraron kissan annabi Yusuf yana jin dadi to amma tun farkon kissan sai da Allah ya kan da garki yace laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatan lisailina da aka ba kissan banza bane ba shafa labari bane ba an ce ka ce bane akwai darasa a ciki da kuma Allah ya gama kawo labaran sai Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna da aka shari'a ne ga masu mutanen da suke neman shari'a so dan haka zaka rika la'akari da kisoshin da yazo a cikin alqur'ani ne girma da ainihin misalin da suka zo sannan cikin abubuwan da zaka yi ka samu tsarkin zuciya da tsaftan zuciya ka rika zama da mutanen kirki idan ya zama kullun zamanka da karkatattu ne masu cutan zuciya to ai zama da madaukin kanwa shike kawo farin kyau in ji Hausawa amma in kana zaune da mutanen kirki nagartattu masu tsarkin zuciya in kai niyyar zuciyanka ta saka maka wani mummuna in ka zauna kusa da na Allah sai kaga cewa ma mu'amalan karshe tana hukunta maka cewa ba za ka iya yin wannan ba to zama da mutanen kirki kuma mutanen kirki kai ne zaka lalubo su ka kukuta ka cusa kanka kila ka fahimci da kyau mutanen kirki kai kake cusa kanka cikin su shine ma'anan wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu abu na karshe cikin ababen da zasu taimaka maka wato gurin samun tsarkin zuciya shine kai ta addu'a kar wanda ya wadace da wayansa ko dubaran sa kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine da ubanta tayin nan gaba ke dai ko amma addu'a yake yi Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya Allah kai kake jujjuya zakata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addini ya Allah kai kake jujjuya zakata ya Allah ka juyar da zuciyata ta tabbata akan yin maka da'a to idan ka fake a wurin Allah kamar rerece ma Allah kai ma Allah da gaske to shi ma Allah subhanahu wataala zai maka da gaske saboda wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda ya fafutaka domin ya samu yaddan Allah ya samu kusanci zuwa ga Allah to shi kuma Allah subhanahu wataala baya kunyata masoyansa baya tozarta masu son su sadu da shi Allah madaukakin sarki in kana son ka sadu da shi ka hadu da Allah ka zama na Allah gurgurdan tuka guda to shi Allah zai zo maka gurgurdan zira'i guda in ka je ma Allah gurgurdan zira'i guda Allah zai je maka gurgurdan gaba guda in ka je ma Allah da tafiya Allah zai je maka da sassarfani da haka Allah ya fi son ya kusance ka sama da yadda kake son ka kusanci Allah yayin gwana musulmi wayannan ɗan takaitattun kalmomi muke fatan Allah ya amfanar da mu gabaki daya abinda muka yi daidai a ciki Allah ka bamu lada gabaki daya abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka gafarta mana gabaki daya Allah ka amfanar da mu da alqur'ani da kissoshin da ke ciki da misalan da ke ciki da wa'azoza da ke ciki Allah ka amfanar da mu ya Allah ka daidaita mana al'amuran mu Allah madaukakin sarki ka shiryatar da mu kan tafarki madaidaici ka sa mu kyakkyawan karshe a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك